sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 20 ga watan Agustan 2021. ‘Yan Najeriya sun yi amanar cewa matsalar satar shanu wadda ake zargin Fulani da aikatawa ita ce ta rikide ta haifar da sace-sacen mutane da neman kudin fansa da kuma wasu nau'o'in ayyukan ta'addanci da suka addabi ƙasar. Muna tafe da ƙarin bayani. Sai kuma ambaliyar ruwa da ake fuskanta a jihar Bauchi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafe da rahoto na musamman. Sannan daga bisani shirin labarin wasanni zai rufa masa baya. Amma kafin nan sai bayan kun ji labaran duniya wanda Muhammad Hafiz Baballe zai karanto mana.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce an kwashe sama da mutane 18,000 ta jirgin sama daga Kabul tun lokacin da Taliban ta karɓa iko. Jami'in wanda ya nema saka ya sunansa ya ce dubban mutane har yanzu suna kokari don isa filin jirgin saman. Kafafen sada zumunta na Facebook da Twitter da LinkedIn sun sanar cewa sun ɗauki mataki don kare bayanan kwastomominsu, yayin da kungiyar Taliban take ci gaba da matsakaimin karɓa iko a Afghanistan. Kungiyar Amnesty International ta ce kungiyar Taliban ce take da alhakin gallazawa da kuma kashe wasu mutane na al'umma hazara a lardin Gazni a watan da ya gabata. Halin da ake ciki a Kabul ya nuna an samu ɗan kwanciyar hankali a yau, ko da yake tituna da shaguna wayan suke ba hada-hadar mutane kamar yadda aka saba. Kasashen Indonesia da Jamus da Denmark da kuma Australia na daga cikin kasashe da suka kwashe 'yan ƙasarsu da 'yan Afghanistan ta jirgin sama daga Kabul a cikin kwanakin da suka gabata. Kasar Pakistan ita ma tana kwashe 'yan ƙasarta da 'yan kasashen waje daga Afghanistan. Wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a shafinta a daren jiya Alhamis ya ce jami'an gwamnatin tarayyar Amurka sun fara binciken rahotanni da ke cewa da yiwu allurar rigakafin Moderna ta COVID-19 tana da alaka da babban hadarin kamuwa da ciwon zuciya ko kumburin zuciya ga yara matasa, ba kamar yadda aka yi tsammani ba a baya. Jaridar ta Post ta ambato wasu majiyoyi da suka nemi a saka sunansu waɗanda ba basu izinin yin magana ba kan binciken da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA take gudanarwa tare da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC. Jaridar Post ta ce Amurka tana amfani da wasu bayanai ne daga kasar Canada wanda ke nuna cewa yara matasa, musamman maza 'yan ƙasa da shekara 30 ko makamancin haka, waɗanda aka yi wa allurar rigakafin Moderna na fuskantar babban haɗarin kamuwa da ciwon zuciya fiye da waɗanda suka karɓi allurar rigakafin Pfizer. Jaridar Post kuma ƙara da cewa jami'ai a hukumar FDA da hukumar CDC kuma suna binciken bayanai daga Amurka don ƙoƙarin tantance ko akwai shaidar ƙaruwar haɗari a cikin jama'a Amurka. A watan Yunin da ya gabata, jaridar ta rawaito cewa jami'an tarayya sun amince cewa mai yiwuwa akwai alaka tsakanin allurar Moderna da Pfizer da kuma ciwon zuciya ga yara 'yan ƙasa da shekara 17 da kuma matasa da suka haura haka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya isa Juba jiya Alhamis don tattaunawa ta kwanaki biyu da zummar maido da zaman lafiya a Sudan ta Kudu, yayin da ake fama da dambarwar siyasa tsakanin kungiyar SPLM karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar. Ana sa ran jami'ai daga Khartoum da Juba za su tattauna kan batun kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin wucin gadi ta Sudan da ƙungiyoyin mayaƙa da dama suka rattaba hannu a kai bara. Ministar harkokin wajen Sudan Maryam Al-Mahdi, wadda ta raka Hamdok, ta shaidawa 'yan jarida a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Juba cewa shugabancin Sudan ya damu kan jinkirta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta Kudu. Al-Mahdi ta ce muna saka ido kan kyakkyawan ci gaba da ke faruwa, amma har yanzu akwai tafiyar hawainiya sosai da muke gani. Mutane sun damu matuƙa da farfaɗowa da kuma ci gaba da goyon bayan gwamnatin Sudan ta Kudu don aiwatar da yarjejeniyar. Ya Alhamis, agaji ga waɗanda bala'in girgizar ƙasa da mahaukaciyar guguwa ta shafa ya fara kwarara da sauri zuwa ƙasar Haiti, amma talauci da yake tutuwa ƙasashen yankin Caribbean da rashin tsaro da ƙarancin ababen more rayuwa har yanzu suna haifar da babban ƙalubalen samar da abinci da ayyukan kiwon lafiya na gaggawa ga waɗanda suke da bukata. Kayayyakin agaji daga kungiyoyi masu zaman kansu da jiragen ruwan kayayyaki daga gwamnatin Amurka da sauransu sun fara sauka yankin kudu maso gabashin kasar, inda girgizar kasar ta auku a ƙarshen mako, inda ta kashe sama da mutane 2,100, amma bukatar ta yi yawa sosai, lamarin da mahaukaciyar guguwar Grace da ta zubar da ruwan sama ta dagula, kuma mutane na ci gaba da damuwa da yadda lamarin yake tafiyar hawainiya. Kari ga matsalolin babban asibiti da ke babban birnin kasar Port Au Prince, inda ake kai da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata a rufe shi jiya Alhamis na kwanaki biyu don nuna adawa da garkuwa da wasu likitoci biyu, cikinsu har da ɗaya daga cikin likitocin kashi da suka yi karanci a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. ‘Yan Najeriya sun yi amannar cewa matsalar satar shanu wadda ake zargin Fulani da aikatawa ita ce ta rikide ta haifar da sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da kuma wasu nau'ukan ayyukan ta'addanci da suka addabi ƙasar. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun.
Hausawa dai kan ce idan aka ga raƙumi a ga buzu, wataƙila saboda shakuwar buzu da raƙumi. Ita ma ƙabilar Fulani ƙabila ce wadda ta shaku da saniya ko kuma shanu, wataƙila fiye da yadda ake ganin alaƙar buzu da raƙumi.
Shi bahulata ne, rawayata gaba ɗaya ta ta'allaka ga nagge. Bahulata ne na abinci ne yake.
Malam Usman Abubakar Kokoshi kenan yake bayani akan yadda Fulani suka shaku da shanu.
Aka bahila ce in misali ko da ya rufe nagge in ya koma gari to sai ka isko sana'ar da zai fara yi wadda ta'allaka da bisashe na zai fara yi. Don haka in ka riba shi da nagge to ka riba shi da rawayata gaba ɗaya.
Irin wannan shakuwar wataƙila ita ce ke ingiza Fulani ɗaukar kowane irin mataki don ganin cewa ko da yaushe suna tare da shanu musamman idan suka rasa su. Wasu jama'a ma na ganin rashin kulawar da kabilar Fulani ta fuskanta a baya na daga cikin abin da yasa suke rufe ido suna addabar mutane da sace-sace. Architect Ibrahim Al-Mustafa Raba wakili ne a kwamitin lamurran soji na Majalisar Wakilan Najeriya yana cikin masu irin wannan ra'ayin.
Ni ba Fulani ne a inda aka fito Hillani an walakantar da su National Commission for Nomadic Education da bata iya yin aikin da ya kamata ta yi ba. Shi yasa aka samu ɗan Hillani yanzu ɗan shekara 20-25 babu ilimin addini, babu na boko, babu shanu, sai ɗaukar ƙarhi na bindiga yana kashe mutane.
Tun shekaru kimanin 4-5 da suka gabata kabilar Fulani ta fara ƙaurin suna akan satar shanu, inda suke shiga garuruwa dauke da makamai suna satar dabbobin jama'a. Alal misali a jihar Sokoto yankin gabas wanda ke makwabtaka da jihar Zamfara da jamhuriyar Niger, nan ne matsalar ta soma kuma yanzu haka nan ne abin yayi kamari.
Na Alhaji Tanko Maraya dan zance ni da nauni ba jiyo ba ni an da su dabbobi na kun na tura yaro na da shanu noma na guda uku da saniya na gima ya haihuwa guda biyu amma ina jin haka na yaro ne don ina jin ranar da sun hakuri sai ina jin sun kusan karu kore saniya da ta kai guda 26 na mutane mu yaran sun ta yi kiwo ɗaya waje guda duk gaba da sun hakuri sun mare duk kuma sun ka zuwa gari sun ka buɗe ta gaba ɗaya duk da tadda saurin dawowa duk sun hakuri sun ka tafi bayan wa'an an kai sama a cikin gidaje.
A hakikanin gaskiya bare sun shiga garin Tara masu sata bisashe da bindigogi kuma sun kori bisashe sun yi halbe-halbe aƙalla sun kashe mutum 16 daga labarin da aka gare ni. Gabacin Tara, gabacin Gatawa musamman zaka samu akwai inda garuruwa ba kowa mutane sun gudu saboda gudun rayuwarsu. Ita dukiya ba a magana ta, dan rige an kame komi babu. Su kaga abin sai dai mai ta fatan Allah shi kawo mana sauki da doki.
Yake Raba ma wanda ke da surkumin daji da ya haɗu da dajin Zamfara an fuskanci irin wannan matsalar.
Matsalar satar dabbobi a yankin karamar hukumar mulkin Raba ya yi tsanani wanda yake abin ya kai yanzu inda kusan nonon shanu ma ya zama tarihi a waɗansu wurare saboda an riga an kore dabbobi. A halin yanzu da ake ciki ina gaya ma an saci dabbobi sun kai shanu sun kai 6,000 haka ma an saci tumaki sun kai 18,000 da wajen 450. Haka raƙuma an saci kamar raƙumi 330. Haka ma awaki an saci awaki waɗanda sun kai 16,000, wanda yake abin yanzu ya kai gaba ɗaya sun koma ma gida-gida aka biya da an ga dabba ko ci iri ta aka su kwance su saki su ce da ita.
To kowane yanayi ake ciki yanzu a yankunan? Tambayar da na yima wani kenan mazaunin yankin na gabacin Sokoto.
Yadda sun ka fara sata dabbobi, kawo yanzu ina tabbatar maka in ka ɗauko tun daga Bargaja, ka taho Modaci, ka taho Danzanci, ka taho Lugu, ka taho Gazau, ka taho Toze, ka taho Turba, ka taho nan gasar har zuwa kuke. Ina tabbatar maka yanzu babu mai ko kafo. Magana wai a ce wai an tuntu wanga an rage kaza nan wallahi babu. Illa dai yanzu su suna da zane ne kawai duk sun kun Allah. Kawai shanu ba duk da kananan dabbobi. Wallahi babu. Kulhewan ga in mata sun kai kulhewan ga da aka hura da shi. Kasali da aka wanka wala sai da su zo da shi kasa. Don ba dabbar za a bashi. Kai mutanen nan har sun kai ga kaji ma suka zo suna kama. Dabbi su gurin suna tashi sama.
Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ma ta tabbatar da faruwar waɗannan matsalolin da kuma yadda suke ta gayyara jama'a. ASP Sanusi Abubakar shine kakakin rundunar a Sokoto.
Wasu lokutan muna kama wa'innan dabbobi da aka sace, daga baya kuma mu mayar ma masu shi, wasu lokutan kuma mu ta bincike dai. Sati biyu da ya wuce akwai wanda ya faru a nan Tambuwal. 'Yan sanda sun samu nasarar tare wa'innan dabbobi da aka sato kuma har an halatta mu masu su.
Wasu lokuta za a ga barayi sun zo suna tattara dabbobi kamin su sata, to wasu al'ummomi za su samu su kira hukuma. Amma kuma sai wani lokaci a ce ko da hukuma ta zo har an gama sata ɗin.
Komai yana danganta ne da yanayin lokacin da bayanai suka riski jami'an tsaro da kuma yanayin yadda abu suke faruwa. Kwanakin baya an samu arangama tsakanin jami'an 'yan sanda da wa'innan ɓata gari a yankin Sabon Benin da aka kona motar 'yan sanda. Akwai wanda ma muka rasa 'yan sandanmu guda biyu, ma an rasa sojoji guda biyu, an kona motar soja motar 'yan sanda. To kaga in ba su zo ba ma wannan abin ba zai faru ba. Kaga magana a ce 'yan sanda ba su zo a kan lokaci ba. He dai in aka samu akasin bayani.
Tamkar da yadda bayanai suka gabata, matsalar ta karaɗe kusan dukkan jihohin arewacin Najeriya. Jihar Kebbi wadda ta rade cikin zaman lafiya daga baya matsalar ta bulla a yankin kudancin jihar, inda garuruwa suka yi iyaka da jihohin Zamfara da Naija. Alhaji Bashar mazaunin Durin Daji ne a masarautar Zuru a kudancin jihar ta Kebbi.
Satar dabbobi a nan yankinmu ya fara ne kusan shekara 3-4 na wuce baya. Ya fara ne daga makwabtanmu na jihar Zamfara da ke bakin boda din muke, yana shigowa har ya zo nan shiyoyinmu. Wallahi ko yankinmu akwai wanda muka samu ana ce mai mayaman jagara. Shi in ya zo gida ba ma wai tsuntsaye ba ba kaji ba, hatta da magi wallahi yana ɗauka bai bari. Abincin mutane duk ba sa bari a lokacin. Kuma sanadiyar sa dabbobin ya zo ya sa lokacin da aka karya mutane dabbobin ya kare aka koma yanzu ana batun a ɗauki mutum dole a kawo kuɗi.
Gefen Yawure ma ya fuskanci wannan matsala ta satar shanu da wasu ayyukan ta'addanci. Dr. Yusuf Tanko Sununu dan majalisar wakilai ne mai wakiltar Yawure Shanga da Yangaski.
Birnin Yawure sun kwashi shanun mutane, sun shiga ɗan maraya, sun shiga kambuwa, sun shiga kimo, sun shiga a tungwane. Sun tara shanu da jikiyoyi masu ɗimbin yawa sun wuce da su, kuma akwai halbin mutane da suka yi.
To kowane yanayi ake ciki a halin yanzu a yankunan? Salihu Bena mazauni ne a yankin na Bena.
Yankin Kebbi ba inda ake kasuwanci na sanu a irin garin Bena. Daga Zamfara da sauran wasu rurare nan ne cibiya ta lodin shanu in sa aka yi Lagos. Yanzu haka matasan mu da ke lebaranci na sana'ar shanuwa kashi daban-daban yanzu duk ba su da aiki suna nan zaune. Fale kanin waɗanda da suke da jari na yin sana'a yanzu abin ya lalace babu. Saboda babu shanun. Helanin da ke nan duk ɓarayi sun bi sun mamaye dajin gabaki ɗaya. Babu shanu. Da akalla ƙasar Bena ko kuma garin Bena ana mota 50 ga yi an waye gari yanzu ko guda ba.
Duk da yake wannan matsalar ta karaɗe dukkan yankunan arewa kuma ta haifar da munanan illoli. Amma dai wasu na ganin ba a makara ba. Ko yanzu ana iya tarbo Fulani daga wannan mummunar ɗabi'ar da aka daɗe ana zarginsu musamman ta hujjan basu ilimi. Abdullahi Abubakar Bangala yana cikin jami'an da ke kula da ilimin 'ya'yan Fulani makiyaya.
Gaskiya rashin ilimi yana cikin matsalar da ka damuwa wasu. Duk inda ake ƙarfafa ma Fulani a tarshe su a maishe su gehe guda domin ci gaban ƙasa gaba ɗaya. Saboda irin zargin da aka wa Fulani na cewa kaza kaza kaza, to in kana da ilimi babu ruwanka da wani.
Kasancewar hukumomi sun daɗe suna ɗaukar matakan shawo kan waɗannan matsalolin da an gwada dukkanin shawarwarin da masana ke bayarwa da gaske, da watakila an samu sauƙin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah dai ya kyauta. Sai kuma jihar Bauchi, inda gwamnatin jihar ta kaddamar da kwamiti don yin nazari kan irin barnar da ambaliyar ruwan sama ya haddasa a fadin jihar. Kimanin mutane 13 ne suka mutu a sanadiyar ambaliyar, a yayin da aka yi asarar dukiya na miliyoyin nerori. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad da ya hada mana.
A jawabinsa bayan kaddamar da kwamitin, shugaban kwamitin wanda har ila yau shine mukaddashin gwamnatin jihar, Sanata Baba Tela ya bayyana mukasudin kafa kwamitin.
An kafa shi ne saboda damuwar da muka samu na ambaliyar ruwa da aka yi ta samu wannan shekara. Mun samu ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomi da yawa wanda ya cinye gonakin mutane, ya cinye gidaje, wani guri har a rasa rayuka ma. To shine mai girma gwamna ya sa kowane local government su kawo masa situation report, sannan kuma ya ce
gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Karan Bauchi ya ziyarci wasu daga yankunan kananan hukumomin da ibtila'in ruwan ya shafa domin jajanta musu.
Ala kulli halin muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode wa manzo rahama, muna gode wa iyayenmu da shugabanninmu. Wannan ibtila'i da ya faru da mu lalle gagarumin jarabawa ne a gare mu. A wannan lokaci da ake fama da abinci da talauci da wahalhalu iri-iri, to sai Allah ya jarabce mu da wannan ibtila'i. Wannan jarabawa da Allah ya jarabce mu da shi, Allah ya sa mu ci wannan jarabawa. Allah ya ba mu dukiya a ƙaramin hukuma da gwamnatin tarayya, mu ga abin da za mu yi da kasance mun kawo maslaha. Allah ya ba da haƙuri da za mu tura kukanmu wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ko mu nemi shi mana taimaka. Mun san shi shugaban ƙasan talakawa ne kuma yana sauraronmu.
Wasu da ambaliyar ruwan ta shafa sun bayyana mini halin da suke ciki.
Sunana Adamu Babaji. Mu dai wannan itila'in da ya same mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mai shekara 100 ma bai taba ganin irin wannan. Allah dai da ya kawo shi sai mu rungumi kaddara. Wasu an kore su a gidajensu, wasu kuma gidajen ya rushe ba inda za su kwana dai ba cikin makaranta. Yanzu ga gidajen nan ka gani fa, nan gidan matan aure ne da ƴaƴansa da komi. Haka wansu ƴaƴan da dora su akan sama, akan kuka ake dora yara akan bishiyar maina.
Gaskiya ba mu taba gani ba. Iyayenmu ma sun ce ba su taba ganin irin wannan itila'i ruwan ballanta namu. Sai dai kawai Allah ya sauwaka, Allah ya kiyaye na gaba.
Jami'in hukumar bada agajin gaggawa na jihar Bauchi Dr. Abubakar Umar Gabarin ya shaida mini irin kididdigar da suke da shi na ambaliyar a halin yanzu.
Kananan hukumomi yanzu ya kai kusan 17 ko ma 18. Cikin wannan adadi da aka samu, yanzu rahoton ya nuna mutum sama da 2,000 wanda ya shafe su. A kiyasi mun yi lissafin an yi asarar dukiya da gonaki da kudade da wanda ma duk abin ya shafa zai kai kamar miliyan 900,319.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To an gaida Abdulwahab, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga Garba Awwal.
Gwamnan jihar Arewa mai nisa kenan, yayin da yake yi wa kabilai guda biyu wanda suka yi gumuzu a tsakaninsu a gundumar Lebon Ishari da ke can jihar Marwa, Arab Shuwa da kuma Muskun, wanda hatsaniya ya kai su ga rasa rayuwar mutanensu da dama, sannan kuma waɗansu suka jikata, sannan waɗansu kuma suka tsallaka ƙasashe makwabta domin tsira da rayuwarsu. Gwamna Mijin Yawa Bakari na jihar Arewa mai nisan ya kira ga jauro-jauro da kuma masu fada a ji a wannan bangaren, domin cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ne ya ce isar musu da sako. An da ya ce wannan zuwan jarai ga umarni ne na shugaban kasar Kamaru Musa Biya, kuma ya ce in sanar muku cewar yana jin duk waɗansu abubuwa da suke faruwa a wannan bangaren, amma ya ce wannan zai amfani da wannan lokacin domin neman ya sanar da ku. Yana mai bawa dukkanin bangarorin hakuri kuma ya jira cewar zai sanya wata committee ta musamman domin binciken kokob da za a yi kuma duk wanda aka same su da laifi za su fuskanci fishin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Na tambayi ne daga cikin waɗanda suka samu tallafin na shugaban kasar jamhuriyar Kamaru a jihar Arewa mai nisa ga abinda ya ce mini.
Gaskiya mun ji dadi da wannan taimakon da shugaban kasa ya mana, saboda gaskiya muna cikin dama, cikin bakin ciki kuma da wahala.
To yanzu me zaka iya fada wa sauran mutane da ake fada da kuke fada tsakanin ku, kana ga cewa ya kamata kowa ya hakuri ne ko kuma
gaskiya hakuri kan ya zama dole za mu yi hakuri. Dama a can akwai abin da ya hada mu, to a yanzu kan gaskiya gara lokaci yayi da kowa ya san gaskiya, kowa sun ya sai yanda zai yi nashi domin mu samu zaman lafiya, kuma kowa ya ci gaba da abin da yake gabansa.
Alhamdulillahi muna wato matukar godewa Allah subhanahu wataala, sannan muna godewa shugaban kasar Kamaru bisa wannan wato taimako da ya yi mu mutanen arewa cikin kasan Kamaru. Mun abin da mun karbi taimakon da ya hannu bibiyu, kuma muna matukar godiya da wannan taimakon da wato aka yi. Kamar yadda kuka gani, ga al'umma kowa da kowa yana nuna wato ainihin farin ciki da kuma murnar wannan taimakon da wato shugaba ya yi bisa wato yanayin yanda kasar take a halin yanzu nan haka. Daga mutane da dama wato sun ketare zuwa wato wasu kasashe na daban, amma mu alhamdulillah ta namu bangaren wato ba mu samu matsalolin da suka kai hakan ba. A gaskiya muna matukar godiya. Zaka duba ga ma gwamnati ya zo an zo an yi rabon wato taimakon.
Gwamnan ya ci gaba da cewar
so alle chere il faut tout ce qui a le pouvoir.
Shugaban ya bayar da tallafi na kayayyakin masarufi ga iyalan da itila'i ya fada musu. Haka dalika gwamnan jihar ya janjantawa waɗanda suka samu raunuka, musamman waɗanda suke kwance a asibitoci majinyata. Sannan ya ce yana fata yanzu zaman lafiya za ta wanzu a tsakanin al'umman wannan bangaren. Haka dalika shugaban kasar Kamaru Mr. Biya ya karɓi bakuncin taro na shugabannin kasashe na nahiyar Afirka ta tsakiya bayan ya kwashe sama da wata guda a kasashen ketare. Kwanaki biyu kenan da dawowarsa gida Kamaru daga wannan bulaguron da ya yi. Gwabiya ya gudanar da taron ne ta allon majigi, inda duk shugabannin da suke kasashen su a zaune sun saurari jawabin nasa. Allah shugaban ya fara da cewa
the language and matter developed a program that informs economic and financier gaps in map.
Ina yi wa Dr. Corina Lale marhaba, kuma bisa ga wannan ƙarshen taro da za mu yi domin ganin cewa yadda za mu kulowa matsalan na coronavirus a ƙasashenmu, kuma za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun inganta farfaɗo da tattalin arzikin ƙasashen namu. Waɗanda yanzu haka dalilin wannan muguwar cutar muka samu matsala na tattalin arzikin, kuma ina fata za mu samu maslaha tsakaninmu da bankin bada lamuni na duniya. Allah babban bankin bada lamuni FMI ta sha alwashin cewar kasashen nahiyar Afirka tsakiya ba za ta sake basu waɗansu basussuka ba mutum dai idan ba su magance cin hanci da karɓar rashawa ba kan kuɗaɗen da bankin bada lamuni suka miƙa domin tallafawa al'umman kasashen nasu. Kasancewan ana neman a tsayar su daga cikin radadin coronavirus wadda ya yi sanadiyar karyewar jarin ƙananan 'yan kasuwa da ma manyansu a nahiyarmu ta Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya suka ce ba za su zuba idanu su ga hukumomi suna ta balagala ba ta wannan ɓangaren. Abdullahi Sadu ɗan jarida ne a ƙasar jamhuriyar Kamaru ga hasashen da ya yi mana.
Tukar wannan shugabanninmu suna ba mu kunya a gaskiya, ba da za yi a ce ku ƙasashe waɗanda kuke ɗauke da albarkatun wato ƙasa na masu arziki, kuma ya zama da cewa ku ake juyawa kaman waina, abinda bai dace ba kenan. Kaga ya kamata a ce sun tsaye wani daka sun wato sun tabbatar da ingantacciyar alaka su kan tsakanin su sannan su je su bukaci wani abu a wajen bankin bada lamuni na duniya ba yadda za a yi a ce yau kasa kaman Kamaru kasa kaman Gabon kasa kaman Afrika ta tsakiya kasar kaman Congo kasar kaman to ba yadda za a yi a ce irin waɗannan kasashe waɗanda aka san cewa arzikin su waɗannan kasashe masu wannan bankin ba su da amma su ballaci wannan arzikin ba to ta yaya za a yi a ce mu ne yau aka wayi gari aje ana tambayar su ba su suka waɗannan har suna mana wato gori kamar da su don wannan ya zama gori saboda hakan nan ni a gani na ko da yake da su da gaskiya kudin su ne waɗanda suke badawa kuma suka bukati wato a yi bincike kan yadda aka tafiyar da wannan kudi saboda haka abin kunyar ne mana wanda ya baka kudi yana neman ya san abin da kai da kudin domin kamin ya baka kudin ka ce masa kudin zai amfana ne ta hanya kaza to sai suka lura ana ci gaba da samun wato marasa lafiya musamman su kamuwa da wannan cutar ba magance ba kuma sun ba da wannan kudade na magungunan da kuma har na rigakafin to dole ne a ce su a matsayin su suna da gaskiyar su na tambayan yadda aka yi kamin su sake ba da wani sabon bashi to mu kuma mu na shugabannin abin kunya ne a matsayin mu na masu tishin Afrika ya zama cewa a kowane yaushe bayan muna da kudade waɗanda za su ba mu daman tabbatar da ƴancin mu ta fannin tsaro ta fannin kiwon lafiya ya zama cewa a kowane shi sai mu bubbugaci waɗannan mutanen to gashi nan gori ya zo mana sai mu san da za mu yi
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin labarin wasanni
wasanni a takaice
aka fara gudanar da wannan bikin a Benin wanda an da kasar Kamaru ita ce wanda za ta karbi bakuncin kasashe guda 24 waɗanda za su buga gasaccin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2022 a cikin watan Janairu na baɗi masu ruwa da tsaki kan sha'anin ƙwallon kafan nahiyar Afirka sun halarci kasar ta jamhuriyar Kamaru domin gudanar da zaben jadawali na aje-aje kuma da rukunin da za su buga gasa ministan wasanni na kasar Kamaru Musa Muale Nasis Kwambi shine yayi wa al'umma jawabi na barka da zuwa
membre du corps diplomatique et chef de délégation éminence honorable vénérable majesté distinguée personnalité mesdames et messieurs
anda yake cewa na mika farin ciki na ga kowannen ku a wannan rana kuma wannan tsayuwa da ni a gaban ku shugaban kasar jamhuriyar Kamaru mai cikin iko yace ne san muku da wannan sakon na lalle marhaba Allah yace yana farin cikin zuwan ku wannan kasa ta mu mai albarka kasar Kamaru duk wani kasa kwaya daya wanda ba za ta rabuwa ba sannan kuma yace da shaida muku cewar amanar da al'umman nahiyar Afirka suka ba wa Kamaru da mu tsayayin daka domin mu ga mun kare wannan kambun da aka bamu kuma mu bawa kasar mu martaba a idanun duniya shi ma shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF da ya dauki jawabi Dr. Patrice Musafe dan kasar Afirka ta Kudu ne Allah yace
le comité local
na godiya ga wannan kasa ta Kamaru na irin kokarin da suka yi wajen bawa marada kunya a yanda aka dinga fada mini yayin da na kaddu wannan kujeran na shugabancin wannan hukuma ta kwallon kafa na Afirka bisa ga rahotannin da muka samu cewar committee da muka turo sun yi kyakkyawan aiki sannan kuma kasancewar gaskiya ne irin abin da suka nuna mini amma wannan su mutane sun dinga cewar kasar Kamaru ba za ta iya kai labari ba a karban wannan gasa sai kuma gashi muka muna ganin cewar za a gudanar da wannan wasa cikin kwanciyar hankali da nishadi kuma kasar Kamaru za ta buga ne da kasashe kamar haka Burkina Faso kasar Habasha da kuma kasar Cape Verde Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa ke ce da ku a hutun karshen mako lafiya.